بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرساك سادواء وانا مسلاتي متارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي نقدن دايا اشكم وانا قلين كنو وانا يمتشي من البركة نجوماء يو شدا بوات الربيع الثاني هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا لكي خطو بالتلاتل لتقص بقوا بوات الربيع الثاني هجر النبي صلى الله عليه وسلم دبو دايا لكي خطو بالتلاتل لتقص وانا كم يديني للشدا ga watan daya miladiya ta 2017 a wannan majalisi da kuke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 95 cikin wannan tafsirin wannan sura a gabanin mu shiga karatu akwai saki tunatarwa game da taimakon sautul haq yau ne insha Allah za a bawa Allah kyakkyawar rinci Allah subhanahu wataala ya taimaka wanda suka taimaka ubangiji subhanahu wataala ya taimaka musu masu yi masu kokarin taimakawa ba su masu san taimakawa ba su da abin taimakawa Allah ya gode musu amin bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
الله سبحانه وتعالى يقول الحق من ربك كما وانا غسكيا يقول لك أبنجي جنكا وكما غسكيا يقول لك أبنجي جنكا فلا تكونن من الممترين دونك كدك زمو دك تكيم ما سشكا أبنجي سبحانه وتعالى أتكيم بيان ديكي تي دك ندشنز القبلة canjin alqibla da yazo a lokacin da yahudawa wato da nasara da kuma mushrikai da ahlul kitabi da munafikai suka karkata da kura dangane da shi so su kawo yamutsi su kawo musulmi rudani a cikin sha'anin canza alqibla cewa ya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama yana kallon wata alqibla daga baya kuma ya canza zuwa wata alqibla shine Allah subhanahu wataala yake ta magana akan wannan cewa yana koro duka irin shubuhohi da su masu kokarin kawo rudu cikin wannan labari suke kawo kokarin su kawo Allah subhanahu wataala yana raddi ga waɗannan shubuhohi ce alhaqqu min rabbika wannan shicanjin alqibla gaskiya ce daga ubangiji ba wani abu bane wanda daga wato kai karan kanka ne ka tsara wa kanka hakan ba kai ka canza wa kanka ba ba kai ka dora kanka akan alqiblar farko ba ba kuma ne kai ka zo ka canza alqibla zuwa ga alqibla ta biyu ba a wannan gaskiya ne daga ubangijin saboda alhaqqu anan ko dai ana nufin ta sha'anin alqibla din ko kuma ana nufin duka abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi da abin da ya shafi alqiblar da abin da ya gabace shi da abin da zai zo da shi nan gaba duk wannan gaskiya ne daga ubangiji saboda ko dai ana nufin alhaqqu ana nufin abin da ake magana akan sa ko kuma ana nufin jinsul haqq dukkan wata gaskiya to ita ce da za ta zo daga ubangiji ya zama alhaqqu ko dai ya zama khabar ne na mubtada mahdhuf ai huwa alhaqqu min rabbika ko kuma ya zama alhaqqu din mubtada ne khabar din shine min rabbika to alhaqqu gaskiya huwa ma jaa min rabbika shine abin da ya zo daga ubangijinka haka abin da ya zo daga Allah subhanahu wataala wannan gaskiya ne duk wata shubha duk wani rudani da duk wani rikici da mai san rikici zai kawo wannan ba zai tashe shi daga zaman tuwarsa gaskiya ba yana nan gaskiya ne kuma min rabbika anan aka ambaci rububiyar ubangiji subhanahu wataala aka jingina ta zuwa ga damirin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce rabbika Allah subhanahu wataala yana da rububiyya akan komai, shine rabbul alamin. To amma anan rububiyya ce khassa, rububiyya ce ta musamman, ba irin rububiyya da ake ambata ba dangane da sauran halittu duka. Dukan mu wato marbubuna ne ga Allah subhanahu wataala, shine ubangijin mu, shine mai mahalicci namu gaba daya, shine mai bayarwa mai hadawa. To amma rububiyyar da ake nufi anan ita rububiyya ta musamman, rububiyya ta taimako, rububiyya ta tasbiti, wato ubangijinka subhanahu wataala zai tabbatar da kai ya baka jajircewa akan tsayuwa bisa wannan gaskiya. Fala takunanna minal mumtari, don haka kada ka zama cikin masu shakka. Al-imtira'u shine ash-shakk, kakka zama cikin masu shakka. Allah subhanahu wataala ya hana annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin masu shakkar kasancewar wannan al'amari daga ubangiji yake. Idan muka dauki wannan hanin cewa Allah subhanahu wataala kai tsaye yana hana annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya zama cikin masu shakka, in mun dauki hanin ana fuskantar da shi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai mu ce to abinda ake nufi da anan shine at-tasbit. Allah yana nufin annabin sa sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da jajircewa, shine ma'anar hanin ya kasance cikin masu shakka, ma'ana ya ci gaba da tsayawa, ya tsaya kyam akan wannan abin da ya fahimci na gaskiya, kada wani rudu ko wata hayaniya ta sa ya girgiza. Saboda bayyewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shakkar abin da Allah subhanahu wataala ya masa wahayinsa, baya shakka ko kadan kan game da abin da Allah ya masa wahayi. Amma wani lokaci akan bashi umarni ko a bashi hani, ana nufin ya tabbata akan wannan abu, kare ya girgiza duk irin guguwar da za su taso, duk irin turka-turkar da za a yi, to ya tsaya kyam akan wannan umarnin. Shine amfanin a masa hali din. Kamar yadda Allah subhanahu wataala yakan umarci mumini da cewa ya imani, mumini ne kuma a ce ya imani, ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi wal kitabi allazi anzala min qabl. Ya ku wadanda suka yi imani, ku yi imani. Kaga an ce ya ku wadanda suka yi imani, kuma a ce ku yi imani. Abinda ake nufi, ku ci gaba da zama akan wannan imanin naku, ku ci gaba da neman abin da zai haɓaka muku shi, ya ƙara muku shi, shine abin da ake nufi. Ba wai ana nufin da can ba ku yi ba yanzu ku yi, ko kuma ana tuhumar ku da cewa kun saki hanyar imanin, ake so a dawo da ku kan imanin. A'a, kuna nan muminai, to amma ku ƙara kasancewa akan wannan imanin, ku tsaya akan sa, ku riƙe shi sosai, shine ma'anar umarnin anan. Wani lokaci akan allaka sharaɗa bin sharaɗi, akan allaka sharaɗi da abin da ba zai yi faru ba, ba faruwa zai ba, amma sai ubangiji subhanahu wataala ya kawo shi don ya nuna cewa ana son wannan ya ci gaba da zama a halin da yake ciki. Kamar ayat da muka karanta, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka min al-'ilmi innaka idhan min adh-dhalim. In har ka bi soye-soyen zuciyarsu, ba'da ma ja'aka min al-'ilmi, bayan abin da ya zo maka da ina gaskiya, innaka idhan min adh-dhalimin, lalle kai in har kai haka kana cikin azabi. Baiwa a yi tunanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai saki abinda Allah subhanahu wataala ya masa wahayinsa ya kama soye-soyen zuciyarsu, wannan kowa ya san haka ba za ta faru ba. To amma aka allaka sharadin da wannan abin wanda yake mustahilul wuqu, ba zai taba aukuwa ba. Muna iya cewa fala takunanna minal mumtarin, wannan umarni hani ne Allah subhanahu wataala ya fuskantar da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, amma al'umma sai ke nufi da wannan. Akan fuskantar da umarni ko hani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama, amma ana nufin al'ummarsa. Saboda ka fahimci girman al'amarin, idan har an gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ko an kira shi an yi masa wannan tsawatarwar, to kai awa da har za ka kita wannan dokar. Shi yasa wani daga siyaki ma za ka fahimta, ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa, kaga ya ayyuhan nabi an kira annabi ko idza tallaqtumun nisa, kaga san cewa ba shi ake nufi ba, ko ake nufi. Saboda haka fala takunanna minal mumtarin, an yi haka ne don hannun riga zuwa ga al'ummarsa, cewa kada su kuskura wani cikin al'ummarsa ya kasance cikin masu shakka. Aka ce fala takunanna minal mumtarin, anan Allah bai ce fala tamtar ba, kakkai shakka, sai ce kada ka zama cikin masu shakka. Domin wanda ya zama cikin masu shakka, shakka ta zama sifarsa, har ma ya zama ɗaya daga cikin 'yan ƙungiya. An fahimta, wanda ya riga ya saɓe ya zama gaba ɗaya, saɓani a ce kakkai shakka. kai shakka tana yiwa kai wato kai shakka amma baka zama cikin masu shakkar ba baka kai yadda ta sifantu da wannan abu in aka ce mutum a ce mutum yayi zalunci da a ce masa azzalimi wanne yafi wanne yafi muni a ce masa azzalimi so aka ce azzalimi ma'ana sifar ta zama sifar sa ta zama sifar sa amma aka ce yayi zalunci sai ba azzalimin bane amma dai a wannan kadiyya din a wannan al'amari da ake ciki yayi zalunci sai Allah subhanahu wataala ya ce kada mutum ya sifantu da sifar da Allah ta jefa cikin masu irin wannan sifa din sannan Allah ya ce wal kullin wujhatun huwa mawalliha kowa yana da inda ya sa gaba kowa yana da inda ya fuskanta fastabiqul khairati don haka ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairai aina ma takunu yati bikum Allahu jami'an duk inda kuke Allah zai zo da ku gaba daya inna Allaha ala kulli shay'in qadir Allah akan komai mai iko ne bayan Allah subhanahu wataala ya gama gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya kamata ya ansawa masu cece ku ce da masu surutu akan sha'anin alqibla irin ansar da ya kamata ya basu sai kuma ubangiji subhanahu wataala yake gaya masu cewa to maganar alqibla din da suka dauke ta suka mayar da ita abin cece ku ce abin magana har suke kokarin su nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba akan gaskiya yake ba ma tunda gashi yana kallon baitul maqdis ya juya ya koma kallon ka'aba yahudawa su ce ya abin nan yahudawa su ce ya koma addinin sa na gargajiya ya bar addinin abin nan addinin farko ko kuma su mushrikai su ce a tunda har ya dawo addinin mu har ya dawo addinin mu to abin nan har ya dawo alqibla mu to zai dawo addinin mu ba su kuma munafikai su suka cewa a wanda inda addinin gaskiya ne ba zai rika tsalle-tsalle ba yau yana kallon can gobe yana kallon can alamar ya nuna wannan alama ta nuna cewa ba akan gaskiya yake ba to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu cewa sha'anin alqibla din nan an sani kowace al'umma ko kowace addini sai zo da alqibla akwai alqibla da suke fuskanta kowace addini akwai alqibla da suke fuskanta yahudu da nasara annabi ibrahim annabi isma'il alayhi salam sun fuskanci ka'aba yahuda daga baya suka zo suna fuskantar sakhratu baitul maqdis wannan dutsen na baitul maqdis yahudu suka da suna fuskantar sa nasara suka da suna fuskantar al-mashriq gabas inda duk gabas take kawai nan zai fuskanta saboda ashe sha'anin al-qibla din nan ko kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kun san cewa kowa yana da inda yake fuskanta annabawa sun zo daban-daban kowa ya akwai inda ya fuskantar da al'ummarsa ashe wannan ba shine rukuni daga cikin rukunan musulunci ba ta yadda idan mutum ya bar shi za a ce ya bar imani rukuni daga cikin rukunan imani ba kamar imani da Allah da mala'iku bane ko imani da ranar lahira ko imani da hisabi ko wani abu kama da wannan ba kamar wannan bane wani abu ne da yana canzawa gwargwadon yadda Allah subhanahu wataala ya so kora al'umma akan ta kuma an san cewa sha'anin al-qibla din nan ba shine wato ita alqiblar karan kanta ba ita ce take da wani tsarki a gurin Allah subhanahu wataala ba ta yadda cewa in ba nan ba to sai dai komai ya tsiwa a'a ubangiji subhanahu wataala umarni kawai yake bayarwa in ya ga dama ce ka kalli nan in ya ga dama ce a'a dawo ka kalli nan abinda za a fahimta kai a wajen ka shine kawai a gane kai mai da'a ne mai biyayya ne inda duk aka ce ka fuskanta zaka fuskanta to in har haka al'amarin yake menene ta da kura menene kawo hayaniya menene ka hargitsi idan har ya kasance al'ummomin da suka gabata su ma duk suna kallon alqibloli daban-daban annabi ibrahim da annabi isma'il ba alqibla da ya kalla kuke kalla ba a bait ka'aba ya suka kalla ku kuma kuna kallon sakhra ne a baitul maqdis ku yahudawa ku kuma nasara kuna kallon al-mashriq to menene idan Allah subhanahu wataala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam a karan farko shi da mu'mini su kalli baitul maqdis daga baya Allah subhanahu wataala ya ce ya kalli ka'aba menene a cikin na harku tashi kuna ta surutu don kawo hatsaniya ku nuna cewa addinin ma ba gaskiya bane to shine Allah subhanahu wataala yake gaya musu wannan hakikar kuma sun san haka take ce walikullin wujhatun huwa mawalliha kullin anan an shafe mudaf din shi kullin din mudaf ilayhi din al ma'udifa ilayhi kull to ku ce walikulli ummatin kowace al'umma yahudawa suna da nasu nasara suna da nasu musulmi suna da nasu wajhatun suna da inda suka saka ba alwajha shine inda zaka fuskanta akan kira bangaren da mutum yake fuskanta larabci da alwajha hakanan wani abu muhimmi da mutum ya sa gaba shi ma ana kiran shi alwajha a larabci akan kira shi alwajha saboda inda kowa ya sa gaba sawa'un abin da ya shafi alqiblarsa ko ko abin da ya shafi aqidarsa da fahimtarsa da tunaninsa kowa da inda ya sa gaba huwa muwalliha shi wannan mai fuskanta sani wato kowa yana da inda yake fuskanta inda ya yadda ya fuskanta a lokacin ibadarsa wannan ita ce qira'a al-jumhur qira'a ibn amir huwa muwallaha wa likullin wajhatun huwa muwallaha huwa muwallaha wato shi ana juyar da shi wato kowa akwai alqibla da ake juyar da shi kowa akwai jihar da ake fuskantar da shi wato addininsa da tunaninsa da fahimtarsa ya fuskantar da shi Allah ce fasabiqul khairat don ka kuyi gaggawa kuyi tsere wajen aikata alkhairi ma'ana Allah subhanahu wataala yana nuna musu cewa maimakon ku zauna kuna ta rigimu akan abin da ba shine ya kamata ku rigima akan sa abin da ya kamata ku yi tsere akan sa shine harka aikata alkhairi in akwai abin da za ku soki annabi sallallahu alaihi wasallam ko musulmi da shi na rashin aikata alkhairi wanda ya kamata ku yi magana amma ba magana alqibla ba alqibla din nan kowa da ban kafin annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da ban can kowa yana kallon tashi alqibla me dan shi yazo ya kalli ka'aba ai ba abin ku yi surutu bane yau da a ce kun kama annabi sallallahu alaihi wasallam ko kun kama sahabbansa da cewa suna da tasiri suna da gazawa wajen aikin alkhairi kun same su ba masu san aikata alkhairi bane to sai ku samu abin da za ku yi magana ashe ba wannan ne abin magana ba abin magana ne ko abin damuwa shine aikata alkhairi da ka ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi bane to Allah subhanahu wataala yana nuna wa wasu cewa abin da suke tattaunawa akan sa ba shine muhimmi ba ba shine muhimmi ba muhimmi shine aikata alkhairi Allah subhanahu wataala yana sakayya ne bisa ga wanda ya aikata alkhairi ba wai yana sakayya ne bisa ga wanda ya fuskanci alqiblar ku ba bai fuskanci alqiblar alqiblar musulmi ko ya fuskanci alqiblar musulmi bai fuskanci alqiblar ku ba aikata alkhairi shine abinda Allah subhanahu wataala yake nema daga wajen ku kaga fastabiqul khairat ku fuskanci ku yi gaggawa wajen aikata alkhairi sannan anan ubangiji subhanahu wataala yana musu ishara da cewa fuskantar alqiblar ita kadai ba shine abin au ma'auni a gurin Allah ba sai idan ya kasance a wato kana fi alkhairi cikin abinka dan gaba Allah subhanahu wataala zai yi bayanin wannan dake laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra hazwa ka shaqaya ba kawai ka fuskanci gaba ko yamma shikenan ka zama mutumin kirki ba a'a sai ka yarda da usul wato jigajigai na imani kuma kai aiki na alkhairi to a gurin Allah anan ne kai aikin da'a saboda ka ku dauka matsalar fuskantar alqibla shikenan anan addinin ya kare shikenan yau an ce ya dawo fuskanci alqibla ku shikenan komai yayi ko kun dawo ku fuskanci alqibla sa shikenan an gama komai a'a aikata alkhairi shine abinda Allah subhanahu wataala yake neman ku yi munafasa akan sa kuma duk cikin ku babu wanda yake tuhumar annabi sallallahu alaihi wa sallama tuhumar sahabbansa cewa sun gajiya wajen aikata alkhairi babu wanda ya kai su san aikata alkhairi babu wanda ya kai su aikata alkhairi babu wanda ya kai su tsere da rigegeniya wajen aikin alkhairi ashe kaga babu makusa tare da su fastabiqul khairat ku yi gaggawar aikata alkhairi wannan ne zai sa zukatan ku su karkaka ku samu kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala alkhairat anan jam'u khair to dukkan wani aikin alkhairi ya shiga ciki duk wani aikin alkhairi ya shiga ciki ana san kasance a cikin aikin alkhairi a ga kana rigegeniya da uwanka ana yake san a ga munafasa wajen aikin alkhairi kai wa dan uwanka munafasa kai wa kanta ka masa munafasa kai masa gifta kai masa hasada akan aikin alkhairi ana ka so kai ka fi shi a ciki ba harkar duniya ba saboda ka duk abin da kaga yana yi na alkhairi kai kaga baka yi to yi kokari kaga cewa zaka tafi shi anan ake son a yi gasa ba a cikin harkar tara duniya ba ko harkar mulki ko harkar wani mukami na gwamnati a'a kai gasa da shi cikin abin da yake alkhairi ne alkhairi kuma shi ne abin da zai jawo maka yarda Allah subhanahu wataala ya jawo maka kyakkyawan sakamako da karbuwa a hadarin Allah shi ne alkhairin da ake magana babban aikata alkhairi shi ne tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala daga abin da kake nemi gafararsa yafi maka abin da kake yi. Allah ya ce sari'u ila mafkiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Lati ku gaggawa ku yi wato ku tsira a tsakanin zuwa ga samun wata gafara daga Ubangiji da aljannar da fadin ta shine fadin samai da kasa an tare ta domin masu tsoron Allah da cewa sabiquna sabiqun ulaika al-muqarrabun da masu tsire su ne masu tsire to ce Allah waɗanda ci su ne waɗanda suke muqarrabuna su ne ɗan fada su ne na kurkusa to wannan shi zai nuna maka falalar as-sabiquna al-awwal wannan shi zai nuna maka falalar sahabban farko wanda suka yi gaggawa a Annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana gobe suka shiga musulunci saboda haka sun riga sun yi fintin kau ba zai yi a kawo musu ba ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullu wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wanda duk yayi musulunta har yayi dukiyar sa ya ciyar saboda Allah kafin ayi sulhul hudaybiyya kira ta bakwai ya dauki dukiyar sa ya taimaka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci yake cikin wahala yake cikin kunci ake neman bukata ake neman taimako yayi ta bayarwa yayi ta bayarwa yayi ta bayarwa aka zo aka ta gugurmaya yayi ma sadaukar da rayuwar sa abinda duk ya mallaka to ba zai zama daidai da wanda sai da abin ya fara dan samu ci gaba sannan shi kuma ya fara kata mun sa ba su zama daidai ba dole wannan ya tsara wancan da girman lada ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatal sai ce wa kullun wa'ada Allahu husna amma dukkanin su Allah ya musu alkawarin sakamako mafi kyan aikin da suka yi saboda kowannen su dan aljanna ne kan aikin da yayi wannan shi ke nuna maka fifikon as-sabiquna al-awwal fifikon as-sabiquna al-awwal kaga ko a cikin sahabbai Allah ya fifita na farko akan waɗanda suka musu kaga hadisin la tasubbu ashabi asalin sa rashin fahimta ce ta faru tsakanin Khalid ibn Walid da Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf yana cikin as-sabiquna al-awwal. Khalid ibn Walid yana cikin waɗanda suka musulunta ba'da al-fath. Saboda haka da suka samu sabani shine Annabi yake jan kunne la ka subu ashabi. Kaga cikin sahabbai ma ana jan kunnen wasu sahabbai kasu taɓa wasu sahabbai. To bare kuma cikin mu ƴan ku ba mu. Saboda haka taɓa sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaramin laifi bane. Ba ƙaramin laifi bane. A junan su ma Allah Annabi ya ja kunnen su. Bare wani yanzu ya zo bayan musulunci ya gama nuna kuma yanzu ci zai zage waɗannan bayan Allah. Saboda haka as-sabiquna al-awwalun saboda gaggawar da suka yi wajen shiga musulunci. Sai zamana sun fi kowa a gurin Allah. Saboda haka gaggawa wajen aikata alkhairi abu ne mai kyau. Annabi Musa alayhi salam lokacin da ya zo ganawa da Ubangijinsa ce qala hum ulai ala athari wa ajirtu ilayka rabbi litarda ga mutane na can bayana na baro su ni na yi zo da gaggawa ne dan samu yardarka shine Allah subhanahu wa ta'ala ce aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a duk inda kuke Allah zai zo da ku gaba daya wato wannan kamar yana fadar dalilin da yasa aka ce da ku fastabiqul khairat ku yi gaggawa ku yi tsere wajen aikata alkhairi saboda ku kasance cikin waɗanda Allah subhanahu wataala zai zo da su cikin kyakkyawar tawaga cikin tawaga mai kyau tawaga ta alkhairi lokacin da zai zo da kowa ya yi masa hisabi akan abin da ya aikata na alkhairi ko kuma akasin sa aina ma takunu duk inda kuke a kowane mahalli kuke anan kana tamma ce ai aina ma tujan duk inda aka same ku sau an samu mutum a gurin alkhairi ne to Allah subhanahu wataala zai tashe shi akan wannan alkhairi an same shi a cikin gurin da yake na sharri ne anan Allah subhanahu wataala zai tashe shi aina ma takunu du'a inda kuke ya'ti bikum Allahu jami'a haka Allah subhanahu wataala zai zo da ku saboda haka kaga anan zama Ubangiji subhanahu wataala yana kwadaitar da musulmi mu'minai kan cewa su gaggawar aikata alkhairi kafin mutuwar su ta zo don mutuwar su ta zo za a tashi su akan wannan aikin alkhairi za ka su yi sauri su ribatu wannan don Allah subhanahu wataala ba abin da zai gagare shi ko kuma tsoratarwa cewa ku yi fa sauran aikata alkhairi don ba ku sani ba duk inda kuke ba a duk halin da kuke ba wai za a ce ku shirya ba ba maganar a ce yanzu saura kwana kaza ko wata kaza ko ko shekara kaza a aina ma ta kunu ya atibikum Allahu jami'a saura ka kaga kamar tsoratarwa ce ake ku yi gaggawa ku yi sauri dan kowane lokaci kawai in Allah ya tashi aikowa fa ba ba sanarwa kowane lokaci zai iya kasancewa kaga anan akwai tsoratarwa to ka zai iya zama tsoratarwa zai iya zama kuma kwadaitarwa cewa kakka gaji a duk inda kake ka taimaka wa Allah sai Allah subhanahu wataala ya taimaka maka wannan aya ta yi kama da fadar Allah subhanahu wataala da cewa tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min al-haq li kulli ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau sha'a Allah la jama'ahum 'ala ja'alakum ummatan wahida ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات أينما فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله سبحانه وتعالى يكتشوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتبع أهواءهم كدك بسو يسو ينجوش يسو أما جاءك من الحق تبرأ بدي يزومك نجسكيا لكل جعلنا منكم شرعة من الحق دكم kowa Allah subhanahu wataala ya sanya masa shari'a da zai tafi akan ta ya sanya masa tsarin rayuwa walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama duk sai mai da ku al'umma daya ku zama abu daya kuke addini daya kuke rayuwa tsarin rayuwa daya kuke walakin liyabluwakum fima ataakum sai dai ubangiji ya yi ku daban-daban dan ya jarrabe ku cikin abin da ya ba ku ce fastabiqul khayrat to aka ku yi tsere ku yi gaggawa cikin aikata alkhairi إلى الله مرجعكم جميعا سبحانه مكوما كبا إذوا قالت فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يا أينهم باقوا لا بارا أبن القصص كنا سابواتك الله جو من حيث خرجت
ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون
Allah ce wa min haythu kharajta kuma duk inda ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ko ka fuskantar da fuskar ka nahiyar masallaci mai alfarma wa innahu lal-haqqu min rabbika kuma lalle shi gaskiya ce daga ubangijinka wa man Allahu ghafilun amma ta'malu kuma Allah bai zan gafalalle game da abin da kuke aikatawa ba wa min haythu kharajta kuma duk inda ka fita فولي وجهك شطر المسجد الحرام فسكنتر فسكك ناهير مسلاتي النبي الفرما وحيث ما كنت وما دك عند كوكي فولوا وجوهكم شطرة فسكنتر فسكوكي ولا ناهير لئلا يكون للناس عليكم حجة دان كي يزما متاني سنة دوت حجة أكم إلا الذين ظلموا منهم سيدي وأن تسكي ظالم شيء لك فلا تخشوا داك كبكو جسو رنسو واخشوني كجسو روناني ولأتم نعمتي عليكم كما دومين إن شكا بكم نعمتا ولعلكم تهتدون كما لعلكم ذاكو شنيا وتكسن شيء وراء الأمر القبلة إن يا يعقوب كما أن يتسروت أن يتمغنغنو أن سوء أسامر وعلوات المسلمين وتمطل شعن القبلة إن وأن يسا الله سبحانه وتعالى يتنانا تمغنش tanana ta magana saboda magaryata din sun ban tsama suna ta yada karirai munafikai sun shiga gulmace gulmace da soke-soke dangane sha'anin al-qibla sun karin sa wa waɗanda suke da raunin imani ko ba su da shiga musulunci ba a sa musu shakka dangane da addini waɗanda kuma ke sha'awar shiga musuluncin ana musu kun gafa musuluncin fa kun gafa yadda yake jiya nan ba da shi an kuka yi sallah baka inda ya kalla amma wai yau yau ka jiyo ya ce wai a koma a kalli inda jama'a su suke inda kabila su suke kallo mushrikai su kuma mushrikai su ce a to shikenan tun da ya dawo ku bar shi a hankali addinin nan ba zai gaba ɗaya zai dawo addinin nan ba zai dawo su kuma yahudawa sun ka a wannan wani irin addini ne yau ya ce kaza gobe canza addini ai ba a canzawa abinda ake tsayawa a kansa guda ɗaya ne ba a karɓar canji tun da har ya canza to alama ba a gaskiya yake kai ba tare da cewa sun san kuma haka ne to ubangiji subhanahu wataala ya san za a iya samun waɗanda suke buƙatar a ƙarfafe su cikin wannan sha'ani cikin tafiyar haka Allah subhanahu wataala sai ta maimaita maganar cikin salo daban-daban cewa min haythu kharajta duk inda ka fita a ko'ina kake halin tafiya don kar a zaci cewa wancan umarni na farko da aka baka umarni ne ko da ya shafi wannan sallar da kake ciki in ka canza shi kenan kuma a dawo a ci gaba da yadda ake ko ku a umarni ne na in kana madina ka fuskanci amma in ka koma wani guri kuma ka dawo ka ci gaba da tsohuwar alƙibla a'a duk inda ma za ka je wannan alƙibla ita za ta bi saboda haka wancan umarni don kar a fahimce shi ya taƙaita ne ko akan wata sallah guda ɗaya ko kuma ya taƙaita ne a gari guda ɗaya sai Allah ya sake maimaitawa cewa duk inda ma kake wa min haythu kharajta duk inda ka fita sawa'un a gida kake ko a zaman gida kake ko a halin tafiya kake to ka fuskantar da fuskar ka inda ka aba take wa innahu lal haqqu min rabbika kuma lalle wannan gaskiya ne daga ubangiji to wannan magana fuskantar ka zuwa ga Ka'aba gaskiya ce tabbatacciya daga Allah kuma ku an umarce ku ne umarni na wajibi ba umarni na zahabi ba dan kada a zaci cewa wancan umarni da aka bayar na farko umarni ne na zahabi ko su kalli nan ko su kalli nan a'a umarni ne na wajibi shi yasa aka sake tantance wato tabbatar musu wa innahu lal haqqu min rabbika wannan shine gaskiyar daga ubangijinka saboda haka ba zabi aka baka ba na ka fuskanta yanzu gobe kana iya canzawa a an riga an gama magana wannan alƙibla ita ce gaskiya duk wata alƙibla da zaka fuskanta ba wannan ba to ba gaskiya ba ce kaga an ƙara ƙarfin wancan umarni da farko fa walli wajha ka shatr al-masjid al-haram da aka faɗa anan an ƙarfafe shi ta fuskar wato nau'in umarnin an ƙarfafe shi ta fuskar gamewar umarnin kowane lokaci da kowane wuri Allah ya ce wa man lahu bi ghafilin amma ta'malu kuma Allah ba me ba rafkane yake ba ba rafkanan ne bane game da abin da kuka sanci kuna aikatawa yana ganin ayyukan ku gaba daya kuma kowa zai saka masa akan aikin sa in yayi alkhairi ya ga alkhairi in yayi sharri ya ga sharri wato wannan taklifi babba da ubangiji subhanahu wataala yayi musu na sha'anin alqibla su fahimci cewa wannan ta'abbudun ne mahd tsantsar bautar Allah ne saboda aljihatu kulluha binisbati ilayhi sawa babu bambanci a gurin Allah tsakanin gabas da yamma da kudu da arewa duk a gurin Allah ɗaya suke babu bambanci kasancewar ya keɓance ku cewa lokaci kuza lokaci kaza zuwa kaza ku fuskanci baitul maqdis daga wannan lokacin kuma Allah ce ku dawo ku fuskanci Ka'aba ku fuskanci ta kuma har abada wannan karan farko ba yadda za a iya cewa ga hikimar da ta sa aka yi haka hikimar ɗaya ce shine a gane cikin ku lan na'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibayhi wannan ita ce hikimar a gane waye zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye kuma zai tutsu ya bi san zuciyarsa amma ba za ka iya gane cewa to menene hikimar da ta fifita wancan ba ta fifita wannan akan wancan wato kamar adadin salloli raka'o'in salloli ne ba ka iya bambanci ba ka iya gano hikimar da ta sa salloli suka kasance da waɗannan adadin raka'o'i asuba biyu azhar hudu la'asar hudu maghriba uku sai kuma adaw hudu in ka ce an dawo uku don an gaji to ya kuma an dawo kuma in a tashi ne garau to ai sai a yi hudu da asuba inda lokacin ka gama hutawa to sai aka kawo maka su haka a haka yadda ba yadda za a iya cewa ga duk wani abin da zaka faɗa kawai shi a ci faɗa zaka yi kai dai haka ake so kai saboda ka biyin nan ka tsara dai taba duk ta rushe me biyar me hudu kace biyar zaka yi ta rushe hudu hudu ake so biyu biyu ake so uku uku ake so to kaga wannan baka da me yasa aka ce ruku'u daya sujada biyu sai kace to shi ruku'un ai bi mana shi ma sai kace ruku'u bi zaka ka dai zaka yi sujada kuma bi zaka yi to haka din ne da kajin haka zaka batta wannan shi ne bambancin shari'a da abin da yake ba shari'a ba zaka gane cewa duk abin na shari'a zaka an tsara maka shi guda ɗaya kuma ka isa ka canza ba duk rawar kan mutum haka zai bashi ba wani wanda zai ce saboda shi shi saboda tsabar san Allah shi ta hiya bibi zai rika ya zama dole ɗaya zai haka waɗannan rakoyin haka na su jiro duk komai dole ka yi shi a haka ba ka isa ka canza ba saɓani abin da yake bid'a abin da yake bid'a kowa yadda ya ga dama yake yinsa da salo iri iri da style daban-daban saboda haka babu abin da ya rage muku illa ku bi umarnin Allah kawai shi kuma Allah ba rabkanan ne bane duk abin da kuke yana gani amma Allahu bi zafilin amma ta'muru yana gani duk abin da kuke kuma duk abin da kuke dan shi to zai saka muku akan wannan aiki sai ya saki cewa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram idan ka duk kuma inda ka fita ka fuskantar da fuskar kai wannan lahiyar wannan farali ne haƙƙi ne lazimi kada a zaci cewa shi kadai ya tsaya a kansa sai al'umma su tokko ko abin shi kadai ne aka yi ta matsa masa kamu ba sai mu ba sai aka Allah ce a hakuma wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kuma mu mene duk inda kuke ku fuskantar da fuskar ku shatrahu inda nahiyar wannan masallaci mai alfarma saboda haka umarni ne ba ya taƙaita kanshi sallallahu alaihi wa sallama ba umarni ne da ya shafi kowa da kowa saboda haka da musulmi a halin zaman gida da halin tafiya za su ainihin fuskanci wannan abin saboda kaga sake maimaita wannan dan a goye mutum mumine akai kada a dauka umarni ya taƙaita kan annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai sai aka sake maimaita shi sannan kuma aka goye al'ummarsa akai sannan kuma dan a fitar da sabon sababi wannan umarni da aka faɗa aka sake maimaita shi dan kuma a faɗi wata illa ko wata sabab wanda saboda shi ne aka maimaita magana shi ne da illa ya kuna linnasi alaikum hujja kai zan mutane suna da wata hujja a kanku haka za mu ga an maimaita umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci ka'aba hasau a cikin ayoyi sannan musulmi su kuma aka maimaita musu umarni su fuskanci ta hasau biyu sannan kuma aka yi ta maimaita innahu alhaqqu haqqu hasau sannan kuma aka game cewa jihad din duka ake nufi ko ina da ina ake nufi shi ma aka maimaita wannan hasau uku dan wannan ba dan komai dan a nuna wato girman sha'anin al-qibla din kuma a nuna cewa kada a samu wani sassauci cikin zukatan musulmi dangane da wannan sha'ani abu ne babba kuma wanda ya kara zama wato raddi akan masu inkari a kara fito musu da cewa Ka'aba ta cancanci haka saboda haka inkarin munkiri ba zai kara musu ko sai dagewa akan wannan abin da Allah ya gaya musu din kuma in ana son daman a dage to za a yi ta maimaita magana za a yi ta maimaita magana kuma maimaita magana shi ke jawo ana kara fahimtarta Allah ce li Allah ya kuna linnasi alaikum hujja dan kada ya zan mutane suna da wata hujja akan ubangiji subhanahu wataala ya bayani abin da fadi saboda ita gaskiya duk lokacin da ake jahiyya da ita ake kokarin kawo mata tarnaki to wajen kara fito da ita to hujjojinta ne suke kara bayyana ta kuma tana kara karfi wa bi riddiha ta tamayyadul ashiyau in ba dan abu ana da kishiyoyin abubuwa ba za a gane su ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya tabe mai tawa dan gaskiyar ta kara fitowa karara kuma kada ya zama mutane suna da wata hujja an ce anan liyalla yakuna linnas ba ce li ahli alkitab ba kamar yadda aka yi ta faɗa wanda da zina utul kitab a baya a anan aka ce linnas me yasa aka ce linnas saboda ya kunshi ahli alkitab din ya kunshi mushrikan makka dan su ma can suna can suna nasu ya ma din suna can suna nasu rubutan haka aka ce kalmar annas anan za ta kunshi ahlul kitab za ta kuma kunshi mushrikan makka amma aka ce li ahlul kitab da Allah kuna li ahlul kitab to an fitar da mushrikan makka tare da cewa suna ciki sannan an fitar da munafikai so munafikai suna nan suna ta nasu ya ta kunga ciki saboda kalmar linnas ta hadu hadda su Allah ce li Allah yakuna lin nasi alaikum hujja kada yanzu mutane suna da hujja akan ku yahudawa ba za su yi muku hujja ba su ce tunda har kuna bin alqiblan mu to wannan yana nuna cewa addinin mu gaskiya ne tun daga shi kuna fuskantar alqiblan mu to Allah ya canza ka daga alqiblan su shikenan wannan hujja ta rushe haka nan su ko mushrikai suka cewa me yasa yana cewa yana ka addinin annabi Ibrahim kuma ga shi ba kallon alqiblan sa to shi ma an fuskantar da su ga alqibla annabi Ibrahim alaihi salam wannan abin da nasu ya rushe saboda haka babu wani wanda zai iya kafawa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai wata hujja ta zuwa gani Allah ce illal ladina zalamu minhum sai wanda suka zalunci daga cikin su ma'ana waɗanda za su rika kawo harguwa da hayaniya da yamutsi da sunan hujja amma ba hujja bace saboda kuma mai hujja shine wanda zai kokari ya kawo wani abin da za a fahimci gaskiyar sa to Allah subhanahu wataala ya dace wannan babu wani wanda zai kawo wani abin da zai tabbata yana da gaskiya to wanda zai rage shine wanda zai ta surutu kawai kamar mushrikan makka kila za su ta surutu cewa tunda har ya dawo kan alqiblar mu yana fuskantar ka'aba to ku bi shi a sannu addinin ma sai ya dawo to kaga wannan ba yadda za ka yi da shi shi yasa duk yadda za ka yi bayanin hujjarka duk yadda za ta fito sarari duk za ta fito fili to fa ba za a rasa samun mai cewa wani abu ba ba zai yi kai magana da gaba ɗaya kowa zai daina cewa komai ba a'a wanda sai an samu wanda zai tafi faɗar maganganu sai ne irin wannan maganganu kada su dame ka ka sani cewa wannan abin da suke faɗa ba shi da wani tasiri shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi togaciya cewa illal ladina zalamu sai wanda suka yi zalunci daga cikin su wanda suka yi zalunci daga cikin su waɗannan ba za su daina surutu a kai ba amma duk waɗanda suka san cewa ba su da hujja to daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya gama wannan bayani to dole za su yi shiru shine Allah subhanahu wataala ya ce fala takhshawhum wakhshawni kada ku tsoron su ni kadai za ku tsoro wato kada waɗannan azzalimai da suke ta'adduti wajen kokarin sai sun wato rushe abin da kuke kai yasa ku ji tsoron su mai gaskiya ba shi kamata ya tsoro ba wanda ba shi da gaskiya ya kamata ya tsoro saboda ka kan ku ji tsoron su dan hujjojin su ba da gaskiya bane ni kadai da cancanta ku ji tsoro na za ka ku ji tsoro na Sa'di rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirin sa yana da maganar cewa kasancewar canza mutane musulmi da Allah subhanahu wataala yi daga fuskantar baitul maqdis zuwa ka'aba ya ja fitintunu masu yawa a lokacin fitintunun da ahlul kitabi da munafikai da mushrikai suka rika yi wa jagoranci suna yayata su suka rika gaggaru suka rika watsa shugohohi to shi yasa sai Allah ya shimfiɗa magana mai faɗi akan wannan ya kawo nau'in taukidi ta'kidat da yawa a ciki ya ta ƙarfafa maganar ta hanyoyi daban-daban daga cikin kamar yadda muka faɗa ya yi umarni har sau uku tare da cewa sau ɗaya ya isa ba wanda wajen haka wa'ai su ba kuta ko wani ruwa ku shi kenan ya isa amma aka yi ta maimaitawa saboda girman fitar da suka so su abin nan su tayar a Madina a dangane da wannan sannan abinda aka sani shine umarni ko dai ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummarsa ta shiga ko kuma ayi umarni ga al'umma gaba daya amma a cikin waɗannan ayoyin sai ya zama annabi an masa umarninsa daban al'umma ma an mata nata daban dan dai a ƙara ƙarfafa maganar dan kada a umarci annabi shi kadai wanda ya ce shi ba shi a ciki ko kuma a umarci al'umma ita kadai wasu ce to ai annabin ma ba a sashi a ciki ba to sai aka yi masa nashi daban aka yi musa nasu daban wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatral masjid wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra to haka nan a cikin ayoyin ubangiji su hada ta raddin hujjojin su na karirai da suke ta kawowa dan gaskiyar da ita ƙara fitowa zahiri ta bayyana sannan a ciki ubangiji subhanahu wataala ya yanke tsammani ko yanke kwaɗayi da ahlul kitabi suke da shi na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai ba alƙiblarsa su ba kuma ba za su bi alƙiblarsa ba Allah ya nuna cewa ba za ta yi su ba za su biyo ka ba kai ba za ka bi su ba don haka kaga abinda kake kai gara ka tsaya a kansa don su ba za ta biyo ka ba sannan kuma a ciki Allah subhanahu wataala ya rika cewa wa innahu lal haqqu min rabbika kuma lalle shi wannan batu gaskiya ne daga ubangijinka Allah subhanahu wataala ya bada labari ko bai faɗi haka ba mun san gaskiya ne ko bai ce wa innahu lal haqqu ba mun san gaskiya ne to amma sai Allah ya ƙara faɗar wala dan me dan dai magana ta zama wato an karfafe ta a fice cewa magana ce mai karfi kuma Allah subhanahu wataala wanda shi ya san abubuwan abinda kowa ya boye a zuciyarsa ya ba mu labarin cewa ahlul kitabi sun sani a cikin littafansu sun karanta sun san cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi din na sha'anin alqibla shine a cikin littafansu la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbih sun san cewa gaskiya ce haka yake a cikin littafansu kawai dai koyi ta suke wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun sun sani koyewa suke a littafansu sun karanta cewa Allah zai aiko wani annabi cikin sifofinsa alqibla sai za ta zama ka'aba ce inda yau a ce ya zo amma wani guri yake kallo ba ka'aba ba shikenan sun samu hujja da za su soke cewa ba shine Allah yake yi nufi ba su ma kuma mushrikai suna da labarin cewa annabin da Allah zai aiko shi ne mai bin addinin annabi Ibrahim alayhis salam saboda da zai zo ya kasance yana fuskantar baitul maqdis yana sallah su ma nan da ya zama musu shuba ya zama musu shakka saboda duk sun san wannan gaskiya ne wannan shaida ce ubangiji subhanahu wataala yake ƙara bayarwa wanda shi ya san abin da yake cikin zukata cewa musul da suke yi da shi su ahlul kitabi masu ilimin cikin su musu ne ba dan ba su sani ba musu ne kawai na inadi na ta'annuci to kasancewar fuskantar alqiblar musulmi ko ba su fuskanci ka'aba ni'ima ce babba kuma lidufin ubangiji subhanahu wataala da wannan al'umma da rahamarsa lidufi ne da ba zai yanke ba yana ta karuwa yana ta hawa duk sanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta wa wannan al'umma wata sabuwar shari'a ko wani lidufi ne da wata rahama ya kawo musu ni'ima ce babba shi yasa ce wali utimma ni'mati alaikum kuma dan in cika muku ni'ima asalin ni'ima asalinta wato tushen ni'ima ita ce ni'imar duniya Allah ya baka hidaya ta addini sama al-hidayatu ad-diniya ka zama ka samu shari'a ta addini ka fahimci addininka ina ya saka ba wannan shine tushen duk wata ni'ima duk wata ni'ima da zaka samu ta duniya to far'i ce reshe ce ta wannan ni'ima Allah subhanahu wataala ya aiko manzansa ya saukar da littafinsa kuka fahimci addini ta hanyarsa kuka fahimci shari'a ta hanyarsa to wanda an gama muku duk wani gata to duk wani abin da za ku samu to ciko yake yi ma wannan ni'imar amma ba shine asalinta ba waɗannan kuma ni'imomi da za su zo biyo baya da Allah subhanahu wataala zai ba ku na kwanciyar hankali na nutsuwa na lafiya na dukiya na ƴaƴa na sarauta na ko menene to waɗannan ba za su lissafu ba duk wata ni'ima zai maka wannan kuma ni'ima ce da ba za ta lissafu ba tun daga lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta bulbulo ma wannan al'umma ni'imomi har lokacin da ya koma ga ubangijinsa ubangiji subhanahu wataala ya masa wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya saukar masa da al-yawma ayyuhal ladina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina haka Allah ya tafararo annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai ni'imomin su har lokacin da wannan aya ta sauka cewa to a yau waɗanda suka kafirta sun ɗeba kauna daga addinin ku sun fahimci cewa addinin ku kuma yayi karfin da har al-kiyama ta ba su karya shi ba saboda haka magana ta kare cewa addini a rusa shi babu shi ba zai yiwu ba fala takhshawhum da cire tsoron su daga zuciyar tsoro na ni kadai al-yawma akmaltu lakum dinakum ayo na cika muku addini daga duk abin da ke ake bukata a addinance to na riga na kammala muku shi babu sauran neman kari daga waje wa atmamtu alaykum ni'mati kuma duk abin da kuke so ku samu na ni'ima yau na cika muku ita to da duk abin da dan adam ke bukata ya shiryu a rayuwarsa ya samu nagartacciyar rayuwa ubangiji subhanahu wataala ya gaba kinsa shi a cikin littafinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba bayanin sa ga al'ummarsa wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yarje muku musulunci a matsayin addini don haka ubangiji subhanahu wataala yayi falalar da ba za ta lissafu ba yayi falalar da ba za ta lissafu ba shi yasa yace wala alla kum tahtadu wato wala alla ku kwashiliya ku san gaskiya ku yi aiki da ita Allah subhanahu wataala saboda rahamarsa da bayansa sai ya sauwaka musu ya sauwaka musu asbabul hidayah hanyoyin da za su sami shiriya kawo su hanyoyi ne masu saukin gaske ya kuma ja hankalinsu kan cewa ga hanyar da za su bi su sami shiriya ya musu bayanin ta bayani billah billah kawai zai dau alqur'ani yana karantawa ko zai dau sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yana bibiyarta ko zai bi sirar manzo sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to zai ga hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala ya shimfida na fahimtar gaskiya a cikin su karara suke ba a boye suke ba to ubangiji yayi haka domin ba dan ko ba dan ku samu shiriya saboda haka wannan shiriyar da za ku kasance a kanta ba wani jayayyar mai jayayya ba zai girgiza ku a kanta ba shubuhar mai shubuha ba za ta girgiza ku a kanta ba saboda bi saboda abinda kuke kai abin ne a fili yake hujjarsa a karara take ba wani abu ne wanda ake muku dubu a cikinsa saboda haka idan har gaskiya ta bayyana to shikenan komai gaskiya ta bayyana to za a ƙara fahimtar inda ƙarya ta sa gaba kuma ƙarya har kullum bayyana take sa a gane gaskiya wato fitowar ƙarya ke sa a gane hasken gaskiya kamar yadda duhu shike sa a gane amfanin haske ba dan dare ba za a gane falalar rana ba ba dan mummuna ba za a gane falalar kyakkyawa ba ba dan zalunci ba wannan ba dan zalunci ba za a gane falalar adalci ba ba dan haske ba za a gane amfanin ba dan duhu ba za a gane amfanin haske ba to haka nan ita ma ba dan ƙarya ba za a gane ba za a gane gaskiya ba saboda ka wa bidillaha tatamayyazul ashiyau haka ubangiji yayi muku wannan wala allakum tatadun ko wala allakum shiriya Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu ya mafi cikin hanya Allah subhanahu wataala ta ba mu dacewa cikin abin da muke kai abin da muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada abin da muke na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammad wa alihi washabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah and